saduwa da ku a cikin shirin ina zamu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata, mun tabo batun tazarar haihuwa ko family planning a Turance, inda a wannan yanayi mata suka tsinci kansu a wani hali na cewa suna samun matsalolin ilantarwa. Sanadiyar amfani da kwayoyin magunguna ko allurai ko kuma implants wato wanda ake tasawa da dai makamantansu. Sai ku biyo mu domin jin cigaban shirin. Yanzu kuma za mu ci ta bakin wani likita inda ya karin haske game da tazarar haihuwa.
Masha Allah.
To alhamdulillah. Ina fahimci maudu'in jama'a masu dama suna ganin cewa bada tazarar haihuwa yana da matsala ta fuskar addini, kuma suna ganin cewa kila ta fuskar lafiya ma bai da wani amfani. To bari na fara da dai zan so na fara da fuskar lafiya, amma zan fara da ra'ayi na farko. Shi bada tazarar haihuwa bai da wani illa ko kuma in ce yana da mazauni ko da a mahanga ta addini, saboda shi ba an ce wai zaka kana da kudirin ka nuna iyaka ƴaƴa nawa ne zaka iya haifa bai wanda Allah zai baka, a'a ana magana ne zaka bada tazara tsakanin haihuwan wannan yaro da na gaba. Shin wata nawa za a bada tazara kafin a haifi wani yaro? Shin shari'a ta bada wani mahanga ko bata bada ba? Shari'ar musulunci, inda zan magana ta fuskar addinin musulunci, shari'a na addinin musulunci ya bada tsari da dokoki akan komai, kuma bai bar harkan tazarar haihuwa a waje ba. In zamu duba Allah madaukakin sarki cewa yake yi mataye su shayar da ƴaƴansu da haihuwa da renon ciki ya kamata wata 30 ne, wannan a cikin aya kenan. Sai wata ayan kuma ta sake zuwa ta ce mata za su shayar da ƴaƴansu shekaru 2 cikakku. Duka waɗannan ayoyi ne na sinye na Qur'ani. To inda mutane kan kawo bayanai daban-daban, kin an ce a yi ciki da haihuwa da yaye wata 30, nan kuma an ce a shayar shekaru 2 cikakku, to ai ya bari cewa ciki zai zama wata 6 kenan. To wannan ba kuskure bane, domin shi shari'a yakan dauki abu ne wanda yake mafi karanci don ka a bar shi a baya. Ko a kimiyyance yanzu ciki mafi karanci da zai iya rayuwa in an haife shi ko an fito da shi ta sanadiyan wani dalili, shine ya danganta da kasashe. Amma tun daga wata 6 wasu kasashen ma saboda ci gaba daga sati 20 wata 5 kenan, amma tsaka-tsaki shine wata 6 sati 24. A kasashe kuma waɗanda ba ci gaba sosai sai a ce sati 28 din ciki ya kai zai iya rayuwa. Wannan ya nuna cewa tabbas tazarar haihuwa in an bada shekara 2 tsakanin haihuwan wannan yaro da wannan, tunda Ubangiji ba ya ce a shayar da yaro shekaru 2 cikakku, ba ya fuskar addini. To wannan mahanga kenan ta addini. A kimiyyance tsatsami na harkar lafiya, wannan abu ne mai matukar muhimmanci, saboda sau da yawa akwai bincike da aka yi, kwararru sai bincike musamman ma a karkashin Majalisar Dinkin Duniya, wanda aka fahimci cewa yara da aka haife su ba a bada tazara da ya wuce shekara 2 ba suna da yau sun fi samun haɗarurruka a rayuwarsu, wani lokaci ma su rasa rayukansu kafin a ce sun shekara ko kuma kafin a ce sun shekara 5. Misali, ita Majalisar Dinkin Duniya akwai wani bincike da kwararrun ta suka yi da aka fahimci cewa in ba aka bada tazaran haihuwa ƙasa da shekara 2, yara sun fi saurin rasuwa wayan suna kankanin ƙasa da shekara 4, kuma sun fi samun rashin lafiya wanda za ka ga cewa jikinsu bai inganta ba, su gini da kyau ba, kwakwalwarsu bai girma ya haɓaka da kyau ba, yanda za su riƙa ba fahimtar karatu da kyau ko da sun shiga makaranta, saboda sun samu na ƙasu wajen kulawa da abinci wajen shayarwa, tunda kila uwa yanzu ta samu wani ciki tun ba ta ma kai ga nisan shayar da su ba, so za ta mai da hankalinta kan cikin da ke tare da ita, da kai ga an yaye su nan da nan ba a shayar da su yadda ya kamata ba har su samu wannan matsala. Kuma wannan ya fi muni musamman ga yaran da aka shayar da su daga shekara 1 zuwa ƙasa. Wannan hatsarin ya fi muni a kansu da wanda a kan waɗanda aka shayar da su ƙasa da shekara 2. Mafi a'ala shi ne a samu tazara na shekara 2 zuwa sama. Bugu da ƙari, ko da shi tazaran da ake magana a kimiyyance ba a so kuma ya wuce shekara 3 zuwa 5, domin ta nan ma akan samu wasu matsaloli.
Na ji bayanin shi likita, kuma ba wani abun da ya faɗa wanda ya ci karo da nawa ra'ayi. Na farko, abinda nake so jama'a su yi la'akari da shi anan shi ne, idan ana maganan tazara ta haihuwa akwai dalilai kwakwara waɗanda suke haifar da haka. Alhamdulillah, shi likita ya ambaci ɗaya daga cikinsu. kaman bincike wanda kwamitin masana na majalisar ɗinkin duniya wanda suka yi. To amma abin da zan so na ƙara anan shi ne, idan har ya kasance ciki ya zo da wahaloli a yadda ake tunanin da cewa ai idan har aka bari ma aka yi haihuwar za ta haihuwar da ko rashin rai ko kuma wata cuta ta musamman, kaman misali akwai wata cuta da ake cema gwan disease. Bincike ya nuna mafi yawancin lokuta idan har ciki ya zo da wahaloli ko kuma da wahala na musamman wanda ake da nasaba da rashin tazara daga haihuwa zuwa haihuwa, mafi yawancin lokuta idan har aka yi rashin dace aka haihu din, za ka iske da cewa abinda aka samu karshenta yana iya rayuwa da wannan cuta din da ake cema gwan disease. Abinda kuma nake so da yi hannuka mai sanda ga jama'a shi komai yana zuwa ne da lokaci, domin kwararru wanda suka tabbatar da alfanun tazara daga haihuwa zuwa haihuwa bayanin yake.
To masu sauraro, abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon, amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma wakiliyar mu Halima Abdulrauf da Salman Abo da hada mana sauti, ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya. Ma'asu.